من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta asabar yau 8 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da 8 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratu al-hadid mun karanta aya ta hudu amma sai lokaci yayi wanda ita zamu tashi akan ta ayo insha Allah kafin haka akwai tambaya kaman guda biyu dura dai ba tambaya bane ba wannan taruwa ta rubuto cewar bayan sallama da addu'a Allahumma amin tana tambaya ne dangane da mijinta ya kaurace mata tsawon wata 20 shekara 1 da wata 8 shine tana tambaya duk da ta tambaye shi ta masa wani abu yace bata masa komai ba to tana buƙatan tana tambaya menene matsayin auren su kuma a bata shawara me ya kamata ta yi to da farko ina so ta sani ko mu sani gaba daya auren su dai auren su yana nan ko da shekara 20 za su yi a haka aure ba zai mutu ba sai an kashe shi wannan shine abu na farko abu na biyu dangane da shi musamman da ta ce ta tambaye shi me ya mata a me ta mishi shi da kanshi ya ce bata mishi komai ba to idan har haka wannan maganar take ba abinda ta mishi aka kawo ganin daman shi ne to ya sani abinda yake zalunci ne shine abu na farko Allah kuma baya son azzalumai Allah ya ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisul qudusi Allah ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman yace ya ku bayina na haramta zalunci akan kaina inji Allah shi Allah akan shi ya haramta wa kanki zalunci kuma ya sanya zalunci ya zama haramun tsakanin ku da juna zalunci haramun ne to wannan abin da yake zalunci ne da shi da masu hali irin nashi ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yace wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amalan aure da mata ku zauna da su bil ma'rufi da kyautatawa a kyautatawa mata kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma annabi kuma ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli wa fi alkhairin ku maza shine wanda yafi kyautatawa matan shi wanda yafi zama mutumin kirki mai alkhairi ga iyalan shi sai annabi ya ce wa ana khairul li ahli ni kuma ni nafi kowa kyautatawa matana ba wanda yafi annabi kyautatawa matan shi to matukar kai musulmi ne kuma kana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin addinin da shi yazo da wannan addini kuma kana so ka koma ga Allah ka shiga aljannan da annabi ya ba mu labari to wallahi sai ka bi abin da ya fada matarka ba baiwarka bace ba bayar aiki ka dauka ba amananta aka baka kisa Allah yake fada yake tsakake ta tsakanin ku da su wa kad akhadna minkum misaqan galiza wani irin amana ne da alƙawari mai ƙarfin gaske misaqan sai ce galizan wani irin alƙawari ne tsakanin mata da miji mai ƙarfin gaske dole a mutunta kuma a kiyaye wannan alƙawari wadansu daga cikin maza in ka ga yadda suke zaluntar mata abin zai tare maka da hankali wanda kuma fa munafikin Allah idan yassa ce ba zai yadda mata haka ba sai yadda karfin shekari saboda shine sakatare janar na azzalumai wallahi akwai mata da yawa wanda suna zaman aure ne zaman hakuri ba kuma hakuri common hakuri wanda aka sani ba kamar rayuwa duka hakuri muke ai to akwai wanda zaluntan su ake amma zaman hakuri suke saboda in ta fita tana tsoron me zai biyo baya wata mata je gidan ma ba dadi iyayenta suke goyen bayan ta su ce mata ai zaman aure zaman ibada ne ko a cikin ibadan Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba ibadan da Allah ya dora mana ta zalunci duk ibadan da Allah ya dora mana zamu iya to tsakani da Allah mazaje su ji tsoron Allah su sani wallahi tallahi matan nan amana Allah ya ba su surike haka annabi ya faɗa cikin hadisi yace kun dauko su daga gidan iyayensu a matsayin amana to kuma amana Allah zai tambaye ka amanan da ya baka kowace iri ce to dole maza su ji tsoron Allah subhanahu wataala su je na zaluntan matansu kar ka dauka wa kaci bulus wallahi a kabari zaka yi bayani filla filla dake dake ka gama rashin mutuncin ka anan amma a kabari sai kai bayani kamar inda na faɗa ran nan kaga mutum ba zai ci abincin gidan shi ba zai je ci abinci a wani wajen cin abinci mai kyau ko kuma yazo wajen wani mai shayi ya zauna a fasa masa indomie a soya da kwai guda uku yace hada masa shayi pick milligrams gongomi yace a sa milo a sa bota sa lipton guda biyu a sa nescafe a sa faranto malami ne ce wani har ma da siding a cikin indomie duka ya gama wannan fa ya shiga gida wasu ya ce baya jin dadin jikin shi ba zai ci abinci ba to wa yake jin dadi a Najeriya sau yana tsoron ya ce bai da lafiya sai canja mai ce wallahi baya jin dadin jikin shi wallahi zalunci ne ina fata an gane a takaicin takaitawa shine mu sani dai Allah zai tambaye mu amanan matan da ya bamu matarka ba baiwa bace ba ba yar aiki bace ba abokiyar zama sunanta shi yasa sunanta azzaujatu kai azzauju kaga sunan mai iri da ne to tsakani da Allah maza a ji tsoron Allah a gyara dangane da kuma abin da ya kamata ta yi wannan shawara za a bata shawara na farko shine tunda ba shi ya kawo kanshi duniya ba dole yana da magabatan shi auren ma ba shi ya karba kanshi ba ko wanda ya karbi auren to a al'adar mu na Hausa Fulani mutum ba ya karba kanshi aure dole wanda yake turawa to na farko dole ta kai maganan gaban waɗanda suke manya ne in ma bangaren iyayenta ko waliyinta ko kuma bangaren iyayen shi in suna da kyakkyawan fahimta in iyayen sun rasu yana da kawunai ko yana da bafalu in babu wannan ma yana da wanda ya karbi auren in shi ma baya nan ta bincika suwa yake ganin kiman su wanda za ta iya kai magana gabansu in duk babu wannan ita tana da yan uwa sai ta gaya musu sai a kira shi a zauna da shi in tana gani in ta kawo shi kara wurin mu mu hada shi da su komanda in an koma zai sake ta akwai irin waɗannan mazaje ya ce ta ci masa mutunci ka ji munafiki to me kake so ayi wata 20 fa ya kaurace mata idan Allah akwai imani a nan wurin kuma har ma ya tabbatar mata baki min komai ba kawai ganin dama na ne kaga azzalumi dan Allah ana matsiyaci ne Allah ya sauke abin babu dadi gaskiya la zalunci ba shi da dadi dan in kana so ka imagining abun idan yarka aka yi wa ko kanwarka aka yi wallahi ba zai yadda ba ko kuma a ce kai aka yi wa da kanka in ka sa takalmin zaka iya gane abu ka gane lalle an zalunci wannan baiwar Allah saboda haka ta bi waɗannan hanyoyin in ba za ta bi waɗancan ba ta zo ta hada mu da shi komanda za a neme shi a zauna da shi a ji ta bakin shi a ba da shawara a mishi nasiha sai a sasanta wannan ina ga a takaice shine abinda zan ce insha Allah in akwai wani shawara komanda zai kara ban sani ba to wannan shine mafita Allah ta'ala ya ainihin sasanta tsakani ya kuma ganar da shi a samu mafita dangane da wannan al'amari sai abu na ƙarshe wannan tambaya ne har guda biyu a takarda daya. Tambaya ta farko tana cewa menene matsayin wanda zai zo tafsiri ya zauna amma yana tasbihi. To wannan abinda za a ce shine, idan ana karanta Qur'ani an fi so ka saurari karatun Qur'ani kamar duk abin da kake. In ana fassara Qur'ani ka saurari fassarar Qur'ani, shi kanshi ibada ne ai. Duk zaman da mutum yake ana har a tashi mala'iku suna mishi addu'a. Kuma zaman da muke ana annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace duk inda aka zauna hilaku zikiri irin waɗannan, yace riyadun ne min riyadul jannati, dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Ina fata an gane. To zaman da ake daidai ne da kana tasbihi ko kana salati ko kana wani abu, inda ake so ka dinka tasbihi kana cikin mutane da ana ta hiran duniya mara amfani, nan kai ta zikiri kai kuma. Amma idan karatu ake ka saurari karatun, shi ma ibada ne, saboda kar ka rubu hankalinka biyu. Allah ce an karanta Qur'ani, fa ansitu la'allakum turhamun, kun shiru ku saurari Qur'ani, tabbas Allah zai muku rahama. To lalle wannan zaman tun da na ibada ne a hakura saurara din yafi, shi ma ibada ne mai zaman kanshi. Sai abu na ƙarshe dangane da idan mutum ya shigo masallaci, tahiyatul masjid. Idan mutum bai yi ba, shin laifi ne ko ba laifi bane ba? Bisa ga zance mafi inganci, tahiyatul masjid sunna ce wacce take mustahabbiya. Wannan shine kusan abinda galibin malamai suka tafi akai. Sunna ce mustahabbiya tahiyatul masjid, ba ainihin wajibi ba. An fahimci wannan abin da kyau. Akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Sahih Muslim daga Abu Qatada al-Ansari, Allah kara masa yadda. Annabi ce idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, kar ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu. Wannan ya tabbata a cikin hadisi, kar mutum ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu. Amma wannan ta faɗi akan mutum in ya zo masallaci an tsaye da sallan farilla, ko kuma ya shigo masallaci ya yi nafila kaman raka'ata da fajiri sallan asuba, ka zo masallaci ka yi wannan nafilan ka zauna, to wannan gaiso masallacin ya faɗi akan ka. Ko ka zo masallaci an tsaye da sallah, wannan nafilan ta faɗi akan ka. Ko kuma limami ne ya shigo ran juma'a, abinda yake kanshi shine kawai ya hawo minbari, babu nafilan da zai yi. Haka aka ga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama, wannan ma ta faɗi akan mutum. Sannan ta faɗi akan mutum idan ya shigo Makka zai yi umra ko zai abin nan, idan ya shiga harami haƙƙinsa shine fara dawafi, ba nafila mutum zai yi ba. Ina fata an gane. To akwai ire-iren waɗannan abubuwan. Amma malami suka ce idan aka yi sallar janaza a cikin masallaci sai kana so ka zauna, to na nafilan ba ta faɗi akan ka ba. Amma idan sallar farilla ne aka yi, ta ainihin faɗi akan ka, ba sai ainihin ka yi ta ba. To Imam an-Nawawi Allah ya ƙara masa rahama a cikin Al-Mujmu Sharhul Muhaddab yace ajma'al ulama'u ala istihbabi tahiyatul masjid, malami sun yi ijma'i akan cewa nafilan gaisuwar masallaci mustahabbi ne ba wajibi ba. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari, kamar yadda Ibn Hazm ya kawo shi a cikin Al-Muhalla, ya nakalo daga Ibn Hajar, yake cewa dangane da abin nan tahiyatul masjid, yace wattafaqa al-a'imma, Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Fathul Bari afwan, yace wattafaqa a'immatul fatwa, a'immatul fatawa sun yi ittifaqi ala anna al-amra fi dhalika lin-nabi, da annabi yace fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, yace umarni ne na mustahabbanci ba na wajibi ba, inji Ibn Hajar al-Asqalani. Sannan ya kawo magana Ibn Battal daga mutanen zahiriya da suka ce wajibi ne, yace amma wallazi sarraha bihi Ibn Hazm min adamihi, amma Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla shikan ya nuna cewa mustahabbi ne ba wajibi ba. To abinda zan nuna cewa mustahabbi ne, kuma akwai hadisi cikin Sahihul Bukhari da Sunan na Abu Dawud da Sunan na An-Nasa'i, wani balarabe kawai ya zo wurin Annabi alaihi salatu wasalam daga Najd. In aka ce Najd shine yankin, wani yanki na Saudi Arabia, yankin su Ibn Abdulwahab, da ya zo sai ya tambayi Annabi alaihi salatu wasalam, yake cewa da shi akhbirni ma faradallahu alayya min as-salawati, ka bani labarin abinda Allah ya farlanta min nan salloli, wani salla ne suke wajibi a kaina? Annabi sai ce da shi as-salawatul khams illa an tatawwa, salloli guda biyar sai dai fa in kai ta dawu'i, sai da in kai nafila, ashe nafilan mustahabbi ne kowace kenan, ko da ma sunna muakkada ko sunna musahbiya, amma sallah na farilla kan guda biyar ne kade babu kari. Sai ya saki tambayan annabi ce to ka bani labarin kuma wace sadaka ne ta wajaba a kaina? Annabi ce mihi zakka. Ka bani labarin wani azumi ne ya wajaba a kaina? Yace azumin Ramadan. Da suka gama sai ya ce to fa shi ya rantsa da Allah fa shi ba zai nafila ba. Ce iya wannan ya ishe ni, haka ya ce wa annabi. Ce la ta tawau nafilan nan ku ta kayan ku ni kan bana ci. Sai juya ya tafi shi. Sai annabi ce da sahabbai aflaha in sadaka, in abin da ya fada gaskiya ne zai rike wadannan farillan ko bai nafila ba, aflaha ya rabauta. Wata ruwaya kuma dakhala aljannata in sadaka, in abin da ya fada gaskiya ne to dan aljanna ne. An gane ko? To saboda haka ne zance mafi inganci tahiyatul masjid sunna ce muakkada ko kuma sunna ce mustahabbiya a wajen wasu malamai. Akwai malaman da suka ce wajibi ne amma yan kalilan ne, bisa ga wannan hadisin zance yana da rauni kware da gaske. Ina ga waɗannan su ne tambayoyin da zamu yi amsa, tambayoyin suna da yawa. Sai abu na ƙarshe addu'a ne da aka rubuto wa duk ɗan uwa marasa lafiya daga ciki Alhaji Faruk Ba Musa sarkin arewan Gombe, Allah ta'ala ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadun shi, Allah ya sa wannan jinya da yake zama mishi kafara. Akwai wadanda ta irin wannan hanyar suke samu aljanna su kuma. Allah dora maka wani rashin lafiya a kasa gane kan shi, kai ta jinya kai ta jinya. Irin shi ne annabi faɗa cikin hadisi, mutun zai ainihin a dinga kankare masa zunuban shi har ya zo ya bar duniya, wa ma alaihi khati'a, ba ma wani zunubi a tattare da shi. Saboda Allah yana so ka shiga aljanna, to ba ta inda zaka shiga aljanna sai ya dora maka irin wannan abu. Ke sa shi mumini duk abin da ya same shi alkhairi ne, ya sani ko bai sani ba. To muna fata Allah sa wannan jinyan shi ma ta zama mishi alkhairi, ya sa ya zama sanadiyar shigar shi aljanna. Akwai dan uwan mu kuma Malam Abdullahi Anka da sarkin yaki na miyetti kenan ko? Yawwa. Sarkin ayyuka ne, amma ni na ce masa ma sarkin yaki, da aiki da yaki duka yake hadawa. Shi ma bai da lafiya yana kwance yanzu haka, ma an daura mishi ruwa. Muna addu'a shi ma Allah ta'ala ya bashi lafiya, Allah ya sa ya zama kafara dukkan marasa lafiya a gida ko asibiti, Allah ya basu lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya da imani da wadata. Allah ya karba mana ibadunmu. Kai tsaye zamu shiga karatu insha Allah. Mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Ubangiji ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allah shine wannan wanda ya halicci samman bakwai da kuma kasa. Ya halicce su ne fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki shida. Ya halicce su cikin kwanaki shida, ba wai dan ba zai iya halittar su a rana ɗaya ba. Allah na da ikon halittar su a cikin sakan ɗaya bisa ka'idan innama amruna innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ya ce abun sani kade al'amarin mu, idan muka nufaci zartar da wani abu mukan ce da shi ne kasance kawai sai kasance. Da Allah ya ce abu kaza kasance kawai sai kasance, to sai Allah ya ce ya halicci wannan a cikin kwanaki shida ba dan wani abu ba, sai dan ya koya wa dan adam tarbiya na bin abubuwa a hankali. Wannan shine hikima, ba buƙatar gaggawa. Ke sa Allah in ya ga dama sai sa mutun ya zo duniya yana dan shekara 30, amma sai sa sai an dauke cikin shi, an yi watanni a zo a haife shi, a yi ta fama yana tashi har ya girma, har ya zo tsufa ya mutu. Allah na da iko ne kawo ka katon ka kawo ka fado daga sama, misali ba ma sai an haife ka ba. Amma Allah duyira mana tarbiya ne mu dinga bin abubuwa a hankali, ba a son gaggawa cikin rayuwa. To shi yasa Allah halice su a cikin kwanaki 6. Ta ba waɗannan kwanaki 6 ba halittar sama da ƙasan kaɗai ba ne ba, su sama da ƙasa gaba ɗaya cikin kwana 2 Allah halice su. Qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin. Allah halice su ne a cikin kwana 2. Da ya halice su a cikin kwana 2 sai ya zanto kuma duk wani ado da yake duniya na duwatsu da tsirrai da bishiyoyi da koguna da teku da wane ne, duka aka gama sassa su a cikin kwana 2. Ya zama kwana nawa kenan? Kwana 4. Sannan a cikin kwana 2 kuma sai aka halicci sama, daga sama ta 1 har zuwa sama ta 7, duka su ma cikin kwana 2. Dan Allah ya fara halittar ƙasa ne kafin ya halicci sama, an gane ko? To waɗannan kwanaki shine su ne 60 ayyamin anan. To sai ya rage kwana guda ɗaya, Allah ce wa ma masana min luhu, babu wani gajiya fa da ya same mu don mun halicci wannan a cikin kwana 6, ba wai muna yi muna hutawa ba ne. A haka Allah ya ga daman ya tsara. Allah sai ya ce sun mastawa alal arsh, bayan Allah ya gama halittar su sun mastawa alal arsh, sannan sai daidaita akan al arsh, daidaito irin wacce ta dace da shi. Shi yasa wani ya zo ya tambayi imamuna Malik dangane da al-istiwa'u, an ce Allah ya daidaita akan al-arshi, to yaya Allah ya daidaita? Sai Imamu Malik ya ce da shi al-istiwa'u ma'lum, kalman daidaito dai sananne ne a wajen duk wanda ya san Larabci. Sai ya ce wal kaifu majhul, amma a ce kuma yaya Allah ya daidaita, wannan abu ne ba wanda ya sani sai Allah, ba wani halitta da ya sani. Sai ya ce was-su'alu anhu bid'atun, kai tambaya ma kace yaya daidaita ita ko bid'a ce, haramun ne kai wannan tambayar. Kisa ba a tambayin yaya Allah yake, da ka ji a ranka yaya Allah yake ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim, munafikin ya shigo kenan. So ke kafirta mutum, kar ka taɓa bashi kofa, tsohon najadu ne in ji Hausawa, an gane ko? To shine sun masawa alal arsh, wannan gabar za mu baje kolin dalilai a kanta, amma abin mu bashi a tafsirin dare. Wata tace a'a, saboda muna da ayan da take alaka da wannan a cikin suratul Taha, ar-rahmanu alal arshi stawa. To za mu baje kolin dalilan a can, ina fata an gane. In yaso za ku gani ko ta social media, saboda muna so abin ya tafi nisa, to karatun can din ya fi tafiya nisa, ina fata an gane. Saboda gidajen radio da kuma gidan TV dalilai ne, ina ga a ranar ayan kaɗai ma za mu karanta ita kaɗai. Saboda dalilai ne ayoyin Qur'ani da hadisai da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai har zuwa kan tabi'u tabi'i na su imamuna Malik, duk sai mun kawo, mu kawo kuma dalilai ma na hankali, domin akwai waɗanda suke ce Allah yana ko ina, Allah na ko ina, haka suke faɗa. Ba su yadda ce Allah yana sama a al'arshin shi ba, yana saman sama, duk halittu gaba ɗaya suna ƙasan Allah. A ce a Allah yana nan, yana kasuwa, yana gidan giya, yana gidan karuwai, yana masallaci. Allah yana ko ina da jin shi da ganin shi da ilimin shi, ina fata an gane. To akan wannan kamar yadda na faɗa shine insha Allahu, wataƙila ina ga ko jibi za mu yi wannan karatu in Allah ya yarda. Sai ce ya'lamu ma yaliji fil ardi, Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa, duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya sani. Ruwan sama da ke sauka lita nawa ya shiga cikin ƙasa Allah ya san yawan shi, ko lita biliyan nawa aka zubar Allah ya san adadin litar ruwan da ya sauka. Kai ba ma lita ba, in aka yi damuna daga fara ruwan farko misali a Gombe har zuwa ruwan ƙarshe, daga shi an daina ruwa sai wata shekara, Allah ya san kwaya nawa ne ruwan da ya zuba, ba ma lita ba. Da ruwa shi ma kwaya ne, amma ido ba zai iya gani shi ba. to Allah ya san adadin ƙwayar ruwan da ya zuba, ya san lita nawa ne, ya san galan nawa ne, ya san jarka nawa, ya san drum, ya san tanki nawa ne. To shine ya alamu ma yalji fil ardi, duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya sani. Wa ma yakhruju minha, Allah ya san duk abin da ke fita kuma daga cikin ƙasa, da abin da kuka shuka da wanda baku shuka ba. Tunda tsirrai, misali ciyayi, ba shuka su muke ba, yanzu aka duk sun mutu, ana yin ruwa he kuma sun taso. Allah ce kadhalika nushur, haka tashin kiyama ma zai faru, haka za ku taso daga cikin kaburburanku, yanda in aka yi ruwa tsirrai suke fitowa, tafasa da ya mutu ya taso, ciyawa da ta mutu da taso ba tare da kun shuka ba, haka za ku dinga fita daga cikin kaburburanku. In aka yi hura a busan kaho, summa nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuruna. To Allah sai ya ce wa, sannan ya san kuma albarkatun da ke cikin ƙasa, petrol da ake tonowa, da abin da ke alaka da duka cikin crude oil, sai ababe ne dewa ake fitarwa, a fitar da petrol, a fitar da diesel, a fitar da wani, a fitar da wani kananzir, karshe a zo a fitar da dattin shi a karshe, duka Allah ya sani. Allah ya san gwalagwalai da zinare da ke karkashin ƙasa, har yau ya san abubuwan da dan adam ma bai gano ba. Akwai abubuwan da aka samu su a karkashin ƙasa a cikin shekarun da aka gano ma akwai su, dan adam bai ma san akwai wannan abun ba. To duk wani abun da ke cikin ƙasa, abun da ke fitowa daga ƙasa, Allah ya sani. Wa ma yanzilu minas sama, Allah ya san abun da ke sauka daga sama, na ruwan sama. Allah ya san abun da ke sauka daga sama, kowane ruwa da zai zuba akwai mala'ikan da aka wakilta shi yake guiding wannan ruwa. Ruwa kai anguwa kaza, ka je ka zuba a daidai wuri kaza, kai kauye kaza, kai gari kaza. An nan fara yafi ya ce a ba nan bane, i wuri kaza, iya yafin nan za a musu. Duk mala'iku ne ke wannan controlling din. Shi yasa wani yake cewa wata rana yana cikin gonan shi, ainihin girgije ya taso, ga hadiri ruwa zai sauka, sai ya ji a cikin gajimaren ana cewa gajimare kai gonan wane, ana kira sunan shi, ka je ka shayar da gonan wane, ka je ka zuba a gonan wane. To shi kuma ya san wannan, ya gane ta inda ake fada, sai kama hanya ya ji shi. Idan samu wannan mutumin ya ga lallai shi din ne ta, ya sunan ka, yace sunana wane, yace shi ne sunan da ake fada daga sama, mala'ika ne ke wannan abu. Za a ce hadari kai Gombe, ko kai Kumo, ko kai Duku, ko kai Bauchi, ko kai Sokoto misali, ko kai Lagos, duk mala'iku ne ke wannan abu, su kada shi ya wani wuri. To shine Allah ce ya san abin da ke sauka daga sama, sannan kuma ya san abin da ke sauka daga sama na wahayi, wahayin da ake kawo annabawa, duka yana cikin wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah ya san kuma abin da ke shiga sama, me yake shiga sama? Ayyukan ibada da muke yi. Dan Allah ce ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu, zuwa ga Allah ne dukkanin wata kalma mai dadi take hawa. Saboda me? Zikiri, istighfari, karatu shine kalimu tayyib, karatun hadisi, kyakkyawan magana, duka in aka yi su ana rubutawa akai wa Allah. Wani yayi tasbihi, wani yayi istighfari, wani yayi salatin annabi, wani ya karanta Qur'ani, wani ya karanta hadisi, wani yayi daddadan magana, duk waɗannan abubuwan suna hawa sama. Sai ce wal amalu salihu yarfa'uhu, sauran ibadu kuma masu kyau Allah yana daga su zuwa sama. To al amalu salihu kuma, aiki na gari yana bukatan ababe ne guda biyu. Na farko sai ya dace da abinda annabi ya koyar, afwan, na farko sai ya dace da ikhlasi, sai ya dace da ikhlasi. Duk aiki na gari abinda yake bukata na farko shine yi dan Allah, duk aikin da kai ba dan Allah ba to babu ikhlasi. Sai kai wannan abun dan neman yardan Allah, dan neman lada a wurin Allah, ba dan ka burge wani dan adam ba. Ikhlasi wajibi ne a wurin aiki. Kuma kamar yadda na faɗa a wajen tafsiri da daddare, ba wanda ke shiga cikin wannan hatsarin kamar mutane guda biyu, da malamai da masu kuɗi. Da malamai da masu kuɗi sun fi kowa faɗawa cikin babin riya. Malami zai zo ta abu dan ya burge mutane, dan a ji labarin shi, dan a san shi, dan ya samu shiga. Allah ya yi aikin banzara nan gobe kiyama. Wallahi da nassin hadisi, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko mai kudi ya ta abubuwa na alkhairi dan ya burge a ci yafi kowa shikenan shi ma ya samu matsala ran tashin kiyama Allah zai sa kawo malami annabi ne ya fada ku ji da kyau a ce kai ilimi kai kaza ci kware da gaske ai nayi wa'azi na karantar nayi lacca an yi wane ne nayi ne kuma dan neman lada Allah ce ƙarya kake kai ne dan aji dan a gani dan ka burge kuma an ji an gani wannan shine ladanka annabi ce faulke fin nari a jefa shi a wuta haka za a kawo mai kudi nayi kaza nayi kaza na gina masallaci na taimaki mutane nayi sadaka dan neman lada Allah ce ƙarya kake dan Allah ya san zuciyanka shi ba za ka boye mishi ba ce kai ne dan ka burge dan a ce kai ne wani dan a ce kai ne almusinuna to kuma an ji labari kuma ka burge shikenan faulke fin nari a jefa shi a wuta yace za a zo kuma da ainihin mujahidi wanda ya yaki dan daga addinin Allah annabi Allah yace da shi kai ne dan a ce kai sadauki ne dan a ce annaka shuja'a kuma an fada ka burge an yaba maka wannan shine ladanka faulke fin nari a jefa shi a wuta to a wannan gabar akwai wani abu kuma wanda yake ibada ne kaman karatun Qur'ani ko sallar dare ko azumin nafila ire-iren waɗannan abubuwan kuma wannan kowa na shiga ciki da talaka da mai kuɗi da malami da ɗalibi da kowa mutum yana azumin nafila yana ƙoƙarin sai kun san yana azumin nafila ka yau fa ana rana wallahi yayi ta maganganu da sai an gane wa shi azumi yake wallahi to ni ina gama dai zan tafi gaskiya da na gama gari ba ta kusa ka rasa mai dalili so yake a ƙarshe a gane wa yana azumi zai sha ruwa ran litinin Qur'an Alhamis sai yayi ta abin da za a gano shi yana azumi wannan riya ta shigo ciki idan kana azumin nafila ba a so ma a san kana yi in ba ya zama dole ba sai ya zama dole akwai wanda wallahi zaka zauna da shi tsawon lokaci baka san yana wani ibada ba saboda shi dan Allah yake azumin farilla ne dole a san ka bayyana a sani sallan farilla dole ka zo a ganka kana sallan farilla zakka dole kai zakka a sani wannan ba a boyewa amma abubuwan nafila boye su ake in kai aikin ibada irin wannan ka boye ko kuma in ya taimaki wani sai ya zo yana ta bada labari ai dazuwa ne ma yazo wallahi yana da matsala na bashi 20,000 to sai me wace ba wanda ya tambaye shi ba wane ma jiya ya zo wane ma matar shi ba lafiya ai ni ribiya kudin tiyata yayi ta bada labari so yake sai an san shi yana taimakon mutane da zaka hakura wallahi kowa sai ya san kana yi Allah ne zai bayyana da kanshi to wannan baka da laifi amma kai ta fada ko mutane suna jin haushi kuma Allah baka burge shi ba mutane ma baka burge su ba amma da zaka yi a boye baka so a sani Allah sai ya bayyana baka so din kuma sai an sani to wannan alamu ne Allah ya karbi aikin ka kuma Abdullahi bin Mubarak daga cikin magabata kyautan abinci yake wa mutane babban malami ne yana cikin manyan malamai Ibn Mubarak sannan kuma multimillionaire ne hamshakin mai kuɗi zai ɗauki abinci a nan ɗin shi ya ɗora ya je gidan mutum ya zaga ta bayan gida ya wurga sai ya gudu sai da ya shekaru ba a san shi ke wannan abun ba ya je ya wurga kaman gidaje dewa ka tashi ka ga abinci a gidanka sai da ya mutu aka gano shi yake wannan abun yana rayuwa ba a gane ba har ma ta saboda sun yana wannan abun ba a wajen wankan gawa aka gane aka dinga ganin tabon buhuna a jikin shi aka ce wannan abin da yake a garin na shiga wanda yake gashi har yau muna ba da labari kuma har tashin duniya kuma yana aljanna insha Allah so neman yardan Allah suke yi to duk abin da zamu yi na aikin nafila mu nemi yardan Allah subhanahu wataala kar ka dinga ba da labari kar ka matsa sai an sani wani ya ce ai jiya da daddare wallahi kai wajen karfe 3 na ji ana kaza to kai me kake lokacin ai sallah nake ko karatun Qur'ani nake to dama ya kirkiro labarin ne dan a san karfe 3 shi ba bacci yake ba an gane ko ai lokacin da aka yi kazan ma ni ba bacci nake bai kusan ni ban cika abin nan ba daidai lokacin ina dan tilawa wallahi duk wannan sharrin shedan ne wallahi tallahi sharrin shedan ne babu lada kuma shikenan. Shi yasa wani daga cikin magabata ya ce mafi abin da ke da wahala a duniya yi dan Allah, ikhlasi. Ikhlasi kisa ko rubutu zaka yi, kai rubutu dan neman yardan Allah subhanahu wataala. Allah ta'ala ya zurta mu da ikhlasi. Allah sai ya ce wa ma ya'ruju fiha, ya san duk abin da ke hawa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah yana ainihin tare da ku, wa huwa ma'akum, shi Allah yana tare da ku, aina ma kuntum, duk inda kuka kasance, duk inda kuke Allah yana tare da ku. Daga cikin manyan malaman malikiya Imam al-Qurtubi mai tafsirin al-Jami' li ahkam al-Qur'an yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bi ilmihi, yana tare da ku a duk inda kuke da ilimin shi. Wannan kuma shine fassarar magabata na kwarai, ba yana tare da ku bane da kanshi wai gashi a wurin. Hasken Allah ma da ya sauka akan dutse inda Annabi Musa ke tsaye, dutsen sai ne narki. Hasken Allah subhanahu wataala da Annabi Musa ya bukace yana so ya ga Allah, tunda yana ji ya ji magana Allah, sai ya ce arini anzuru ilayka, ya Allah ka ban daman na ganka mana, kamin izini in ganka. Allah ce lan tarani, ba za ka ganni ba, walakin unzur ila jabal, amma kalli wannan dutsen, kama ce dutsen da ke gabar da gari, Allah ce kalli wannan dutsen. Allah ce falam mata jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan, da Allah ya tajalli, kama ce inuwan kai sauka akan abu, ko a ce hasken motan ka ko hasken mashin, misali kenan, ba dan haka abun yake ba, dutsen sai narke kawai. Annabi Musa kuma ya fadi ya suma, wa kharra Musa saika, falamma fa qala subhanaka, da ya farfado yace sarkiya tabbata gare ka, tubtu ilayka, na tuba, Allah ka gafarta min, wa ana awwalul muslimina, ko mu'minina, ni ne farkon mu'mini. A takaice dai, wa huwa ba'akum aina ma kuntum, Allah yana tare da ku, da jin shi, da ganin shi, da ilimin shi, da taimakon shi, da agajin shi, duk inda kace Allah yana tare, ba abin da za Allah bai sani ba. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa, dangane da abin da kuke aikatawa, basirun Allah yana gani. Shi yasa ka shiga daki ka buya dan kar Allah ya ganka, Allah yana ganin ka, sai dai ka buya wa dan adam, ko mala'iku ba ka iya buya musu balle Allah subhanahu wataala. Aljanu ma zaka kulle daki su shiga, kulle daki bai hana aljani ya shiga, abin da zai hana aljani shiga shine zikirin Allah, karanta Qur'ani, a kira sallah, a ce bismillahi, a to shi baya son wannan abu. Amma wana kulle kofa da taga kar aljani shigo, tun yaushe ma zai shiga? An gane ko? To balle Allah da ya halicci kuma wadannan halittu. Allah ya ce ya halicci dan adam, sannan kuma ya san abin da zuciyar dan adam ke sakawa. Duk abin da kake tunani a yanzu Allah ya sani, ya san duk tunanin da muke yanzu a cikin masallacin nan, dukkan mu kaf kowa tunanin shi daban ne, kowa na lissafin shi, wani tunanin wani gari yake, wani tunanin gidan shi yake, wani tunanin danta, wani tunanin mijinta, wani tunanin babata, wani tunanin Allah, wani tunanin manzon Allah, wani tunanin jagaba, wani na tunanin Tinubu. A takaice da duk abin da muke sakawa Allah ya sani. Kuma wato saboda abin mamaki na Allah, inda za a tambayi kowa, kyarne ka samu mutum biyu tunanin iri ɗaya suke, amma Allah ya sanna kowa, bai buƙatar sai an mishi bayani. Kai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah yana kusa da kai fiye da jijiyan wuyanka. Jijiyan da ke nan ɗin mutum ta fi komai kusa da mutum, dan in ka daki mutum a nan zai yanzu nan sai ya kashe shi. Kisa masu kashe mutum sun san a jikin mutum akwai waɗansu wurare wanda tana ake saurin kashe mutum. Haka nan masu harbi da bindiga, sojoji, ana gaya musu akwai in target ɗin kisa ne ga yanda za ka harba, in target ɗin kuma naka raunar mutum ne ga yanda za ka harba. Akwai harbin da za su maka ba don su kashe ka ba, akwai harbin da za ma kansu ake ka mutu. Haka masu duka da sanda ko masu duka da hannu, akwai inda in suka daka sun san za ka iya mutuwa. To daga ciki akwai nan ɗin mutum, hablul warid, jijiyan karan karma da Hausa, haka suke ce mata. Ba wani likita da ya gaya mana sunanta da Turanci. To a takaice dai Allah yake cewa ya fi kusa da mutum sama da jijiyan wuyan shi. Ai kaga ko dabba za a yanka sai an yanka waɗannan jijiyoyin. Ya zama an gama kashe dabba, in ba yanka wannan yankan ma bai yi ba. Alwadajaini din nan da yake jikin dabba. Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi.
Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin
Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi, a wurin Allah ne makullan ghaibu suke. Makulli shine key, to keys makullai ko mabudai na ghaibu duk a hannun Allah suke. La ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san ghaibu in ba Allah ba. Allah kadai ya san me zai faru gobe. Zaka gama planning ɗinka gobe zan yi kaza, sai ka kuma abun bai yi ba, kuma Allah ya san dama ba zai yi ba. Shi yasa aka ce kai kai naka planin din, amma sauran ka barwa Allah, shi kadai ya san me zai faru. To sai Allah yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah shi yasan abin da ke kan tudu, shi yasan abin da ke cikin teku, duk abin da ke cikin teku Allah ya sani. Har yau a teku akwai inda dan adam bai kai ba, kuma bai je wurin ba, bai ma san menene a wurin ba, amma Allah ya san menene. To sai Allah yake cewa ya san abin da ke kan tudu na mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da duwatsu, duk abin da ke kan tudu Allah ya sani, duk abin da ke cikin teku Allah ya sani. Yace ma taskudu min waraqatin, babu wani ganyen bishiya da zai fado a lokacin fall, lokacin bazara kenan da Hausa ko, lokacin da za ka ganyen bishiya suna ta zubowa, to babu wani ganye kwaya ɗaya da zai fado daga jikin bishiya. Illa ya'lamuha, faci Allah ya san wannan ganyen ya fado kuma zai fado. Sai ya ce wala habbatin fi zulumatil ardi, babu wata kwaya a cikin duhun ƙasa, wala raqabin wala yabisin illa fi kitabin mubin, danye ne bushashe ne kowane irin kwaya, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafin Allah mabayyani, yana cikin lauhul mahfuz. Shi yasa dangane da zuciyar dan adam, Allah cikin suratul ra'd yace sawa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, duk ɗaya ne a wurin Allah, ko ka bayyana magana ko ka boye a zuciya, ba su da bambanci a wurin Allah. Ni ne ko kai, in aka boye magana baka san me aka ce ba, ko aka yi kuskus baka san me aka ce ba, amma Allah duka shi ɗaya ne a gunshi, ba bambanci tsakanin ka daga murya ko ka yi ƙasa-ƙasa da murya ko ka saka shi a cikin zuci. Sai Allah ya ce wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, da wanda ya buya a cikin duhun dare, yayi aikin da'a ko yayi aikin sabo, duka ɗaya ne a wurin Allah. Wa saribun bin nahari, haka nan wanda yake tafiya da rana, yayi aikin da'a ko yayi aikin sabo, duk Allah ya sani. Barawa da zai buya cikin dare je ya sata, da wanda zai je satan da rana, duk ɗaya ne a wurin Allah. Da wanda zai karatun Qur'ani cikin dare, da wanda zai da rana, duk Allah ya sani. Duk abin da zaka aikata Allah ya sani, ba abin da ke koyuwa mishi. Ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi, haka Imam at-Tabarani cikin Mu'jamul Kabir. Hadisi ne kuma hasan daga sahabi Sa'id bin Zaid al-Ansari radiyallahu an. Wani daga cikin sahabbai tambaya Annabi alaihi salatu wassalam yace da shi ma tazkiyatul mar'i nafsuhu, menene dan adam zai a ce ya tsarkake ranshi, wato mutum ya tsarkake ranshi kaman ya zai yi, menene abinda zaka aikata ya zamo ranka ka tsarkake ta, ka tsaftace ta. Annabi ce da shi ya'lamu anna Allah ma'ahu haythu kana, dan adam ya san duk inda yake Allah yana tare da shi. In dai kai imani da wannan to shikenan, duk inda kake zaka aikata aikin alkhairi, ko akwai mutum a wurin yana ganinka ko baya wurinka, kana da yakinin Allah da yana wurin, to duk lokacin da ka samu wannan arai to zaka samu kyakkyawan ainihin karshe zaka samu kuma kyakkyawan alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yake faɗa cikin wani baiti yace idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yakfalu sa'atan wala anna ma yakhfa alayhi yajibu yace duk lokacin da ka uya a wani guba wanda ke ganin ka kaka ce yawwa yanzu kan ai ba mai gani na aka ce Allah yana nan raqibu yana tare da ni yace karka taba tsammanin wa Allah yana rafkana da ni da sakan daya ko kuma abinda kake boyewa Allah yana koyuwa to duk lokacin da ka ji wannan a ranka zai ƙara ma tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ce lahu mulku samawati
wa ila Allah turja'ul umur yuridul laila min nahari wa yuridul nahara bil layl
lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai gaba dai a hannun Allah yake Allah shike mallakan samai Allah shike mallakan kasa shike da cikakken mulki da cikakken iko da su shike da cikakken tasarrufin su shike sarrafa su yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai ce wa ila Allahi turja'ul umur dala so suke magana a bayana su ya guri da Allah wa ila Allahi turja'ul umur dukkanin al'amura gaba ɗaya suna komawa ne ga Allah subhanahu wataala duk al'amari kaf karshe wurin Allah zai koma duk al'amari na duniya da ka sani karshe ne wurin Allah za a koma ai duk rikicin da za a yi ai yake yake ai kashe kashe a zubar da jini ai kulle kulle ai munafurce munafurce ai murdiyan zabe a canje ƙuri'a a kama wane a kulle wane wa ila Allahi turja'ul umur duk karshe za a koma wurin Allah kuma sai ya sake hukunci duk wani hukuncin da za a yi tun daga ainihin karamar kotu har zuwa babban kotu har zuwa appeal court har a je supreme court kotun Allah ya isa wallahi duk aikin banza ne in ba ai gaskiya ba Allah sai ya sake wannan hukunci kai fito kana cika baki an je supreme court an bamu an baka bala'i ne wallahi Allah sai ya sake wannan hukunci ko wane ne kuma kuma ko akan menene akan mulki ne akan wata kasa ne akan duniya ne akan kasuwa ne duk wata shari'an da aka yi aka burda aka yi rashin gaskiya Allah sai ya sake wannan hukunci kina lahu mulku samawati wal ard Allah shi yake da cikakken mulkin samai da kasai wa ila Allahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura gaba daya yulujul layla fin nahari Allah yana shigar da dare a cikin rana wa yulujul nahara fil layl yana kuma shigar da ainihin rana a cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur Allah shine masanin abinda kira za su ga kunsa duk abinda ke cikin zukata Allah shike da cikakken masaniya dangane da abinda ke cikin kira zan mutane nan da Allah ce yulujul layla fin nahari yana shigar da dare cikin rana wa yulujul nahara fil layli yana kuma shigar da rana cikin dare me wannan magana ke nufi malamai suka ce zaka duba a kowane lokaci dare da yini yana canzawa akwai lokacin da yini yana fin dare sai akwai lokacin da dare kuma yana fin rana sai yanzu misali idan ka dauki jiya a Gombe da yini na rana da dare daidai suke ko minti ɗaya ba abin da ya karu ko minti ɗaya rana ta fito karfe 6 da minti 26 ta fadi karfe 6 da minti 26 ajiya kun san an yi wannan abu wallahi sama an gane ko chip chip suke ko minti ɗaya ba abin da ya karu ina fata an gane haka yau ma kuma daga gobe kuma zai canza da minti ɗaya kun gane wannan abin da kyau to kaga yulujul layla fin nahari duk inda aka samu canjin minti ɗaya nan shikenan wani ya shiga cikin wani to ha za a kai lokacin da kuma kusan awa guda ma saboda kaga ana sallar subha yanzu kusan karfe 5:30 waɗansu sun fara ragewa zuwa da 25, waɗansu da rabi ma har da minti 5, za a dawo lokacin da ake sallan ƙarfe 5 har ma 5 saura minti 5, kaga kusan minti 40. To sannan kuma akwai lokacin da rana zaga tana faduwa ƙarfe 5 da minti 53 a Gombe, 5 da minti 53 cikin November, cikin watan November rana tana faduwa ne kafin ƙarfe 6, wanda a yanzu rana za ta fadi ne a Gombe tun daga ran da muka fara Ramadan da kwana ɗaya, rana tana faduwa ne ƙarfe 6 da minti 26, kuma har a gama azumi ko minti ɗaya ba zai canza ba. Wannan shi ma ilimi ne mai zaman kanshi, an gane ko? Har mu gama Ramadan in dai ƙarfe 6 da 26 ta yi, ka ci abinci ko ba a kira sallah ba, rana ta fadi. Shi yasa ku dinga kira akan lokaci mallam Awwal. wani abun nan comedy na gani jiya, wani ne yana zaune ya sa abinci a gaba yana jira, ya jira dan bai kira sallah ba, sai dan waya sai buga mishi, mallam dan lafiya ko shiru? Yace a shan ruwa nake. Yace a sha abun naku mugunta ne. To karfe 6 da 26 duk ladanin da ya kira sallah ya kira sallah akan lokaci, duk wanda ya ci abinci ko ba a kira sallah ba ya sha ruwa akan lokaci. Mallam Usman. To saboda haka shine yulujul layl fi an-nahari kenan. To za a kai nan gaba kuma ranar za ta na faduwa har karfe 6 da rabi da wani abu, kaga muna sallar isha karfe 8 na dare. To wannan fa anan kenan fa, a kasan mu da muke da irin wannan system ne, amma in ka je Scandinavian duk duniya ba inda yake da abin mamaki kaman wannan. A cikin watan June da July da early August a kasashen su Norway da su Finland da su Sweden su Switzerland, rana tana faduwa kusan karfe 1 dare, kuma karfe 3 ta fito ko 3 da rabi, sai ya zamo yini wajen awa 21 ko 22, dare gaba ɗaya bai wuce awa 2 ko lokacin awa 3. Idan kuma aka tafi lokacin winter tun daga ƙarshen fall a shigar November har zuwa December har zuwa January, rana tana fita ne kusan karfe 10 na safe, kafin karfe 3 kuma na yamma ta fadi. Sai zama yinin gaba ɗaya bai wuce awa 4 ba, awa 20 gaba ɗaya kuma dare ne. Ina fata kun gane yulujul layl fi an-nahari kenan. A lokacin da muke azumi kaman 2015-2016 a baya, muna azumi cikin June July. To misali ko ni na yi azumi kusan awa 17 zuwa 18, saboda ko a wasu yankuna a US sai kaga ranar tana faduwa kusan karfe 9 dare, alfijir kuma karfe 3 da rabi alfijir ya fito sallan asuba. To idan ka duba kusan awa 18 gaba ɗaya azumi ake, daren gaba ɗaya awa 6 ne. Kesa a lokacin idan muka zo sallan asham, in aka gama to ba a tafiya gida, sai a tsaya minti 30 sai a fara tahajjud. In an zo sallan isha da sallan tahajjud duka mai kai awa ɗaya ba tsakanin su. To idan kana nesa mai zaka je kai a gida? Shi yasa a irin wannan kasashen da sallan isha da tahajjud da sallan asuba gaba ɗaya a masallaci ake, sahur ma kawai kowa ya zo a masallaci za a yi, dan babu time da za a yi sallan aje a dawo a yi sallan asuba. Ina fata an gane shine yulujul layl fi an-nahari kenan, wa yulujul nahara fi layl. Allah shike shigar da dare cikin yini, wani lokaci ya shigar da ainihin yini cikin dare, ya dinga caccanja abun, saboda shine al-wahidul qahhar wa huwa alimun bi dhati sudur. Allah shine alimun masani bi dhati sudur, dangane da ababan da suke cikin kiraza, dangane da ababan da mutane suka koye cikin zuciya. Ina ga lokaci yayi ko? Nan ya kamata mu tsaya insha Allah. Abinda muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala, ya Allah ka karɓa mana ibadunmu, ya Allah ka azurta mu da ikhlasi, Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka. Ya Allah muna neman agajinka da taimako cikin dukkanin bukatunmu, ya Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana. ya ubangiji duk wanda yake da wata damuwa Allah ka yaye mishi wadanda suke da nauyin bashi Allah ka yaye musu wadanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata wadanda suke da yara suna neman shari'a Allah ka shirye musu da yaran su Allah ka ainihin sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin makarantunmu ya Allah ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ya Allah ka sanya albarka cikin dukkanin garurukanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر وعين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم